السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Shirin da ofishin gwamnatin jihar ga Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukan nauyin zuwa a kowanne mako tare da babban malaminmu a Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai tambayoyinku masu yawa da suke wurin mu wanda insha Allah sana'a hankali zamu dinga karanto su. To amma kafin wannan din bisa al'ada mukan ba malam damar gabatar da muqaddama kafin mu fara karanto tambayoyin naku, daga bisani kuma mu bude layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye. Zamu tunasar da lambar wayar da ake turo sakonni 0705054168 0705054168. Idan an jima za mu faɗi layin da za a kira kai tsaye. Kafin mu kai ga lokacin da za a fara karanto tambayoyin, zamu ba malam damar gabatar da muqaddama. Karmakallah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينادي كثير إماد الله سبحانه وتعالى يوبا ينسى دون أبندا zai zamo na alkhairi da idan sun aikata shi za su dace a duniya su ta yi kyau kuma lahira ta yi kyau. To za mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanan irin wannan abubuwa a cikin alkurani ko ta rashin manzon tsira alaihi salatu wassalam a cikin hadisansa ingantattu. Hakan duk wani abin da zai zamo kishiyar wannan abin da zai zama cutuwa ga bayi a duniyarsu da kuma lahirarsu, to za mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ahir, ya ja kunnuwanmu kuma an nuna mana munin waɗannan abubuwa domin ya zama mun nisance su. Daga cikin abubuwa masu cutar da rayuwar ɗan adam a duniyarsa kafin a je lahirarsa, akwai shagaltuwa da waɗansu abubuwa da suke soyuwa a cikin ran mutum ya zama sun ci wani ɓangare na addininsa ko addininsa ya samu cikasa ɓangaren wannan abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi masu imani ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Idan muka duba, Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan aya ta farko da na karanta da kiran masu imani ta yadda mutun zai fahimci cewa ashe a matsayinsa na mai imani da shi ake magana, kuma ita rabkana da shagala da aka ja kunnuwan mu to lalle za ta iya shafar hatta wanda yake mai imani idan bai ya tara ba. Allah yake cewa, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, la tulhikum amwalukum, kada ku yarda dukiyoyinku su shagaltar da ku. Ko dai wajen kula da dukiyar da ana da ita saboda kokarin habakata da riritata da ciyar da ita gaba, ya zama wannan ya dauke lokacin mutum ta yadda abubuwa da Allah ya wajabta masa ba za su samu kulawa ba, kamar abin da ya shafi musamman salloli, kamar abin da ya shafi sada zumunci, da kuma sauke nauyin da Allah ya dora ma dan adam cikin wannan dukiyar. Allah ya san al'ada ce ta dukiya a wajen kula da ita da kuma kokarin neman ta. To dan adam wani lokaci yakan shagala, yakan raukana, ya manta menene Allah subhanahu wataala ya dora masa. Da yawa idan mutum ya kalli rayuwar dan adam, to zai ga cewa mafi yawan abin da yake lalata masa rayuwa shine shagala da kuma raukana. Idan muka duba za mu ga cewa mutane kusan kashi biyu ne, wanda suke da dukiya mai yawa sun shagaltu da wannan dukiyar a wajen kokarin habakata da riritata da ciyar da ita a gaba. Wani ka samu wallahi hatta sallah ta farilla to za ta yi masa wahala a kan lokaci, ballantana ma a ce wai ya salla a jami'i. Yanzu akwai wanda za ka ga cewa inda bukata ce ta dan adam ta yaci ya sha ya yi sutura shi da iyaye da 'yan uwa da 'ya'ya, to abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa lalle babu shakka zahiri ya ishe shi amma zaka ga cewa wannan abun kullun hankoro ake kullun kokari ake na fafutukan ya za a yi nunnun kai yadda yake ya za a yi karo sama da ainihin yadda yake a halin yanzu musamman ya zama akwai abokan kakara ya zama akwai abokai na gasa gasa wanda ina da irin abin da yake da shi kuma ina ta fafutuka shi ma yana ta fafutuka ina kokari kada ya wuce ni shi ma yana kokari kada na wuce shi duk wata hanya da ake ga cewa za a samu to ana rigirgi akan ta wannan ya bayu kaga cewa musulmi wallahi akwai wanda zai iya jera sati guda bai sallar jami'i ba sallar ma in an samu an yi ta akan lokaci kenan kullun lissafin kudi kullun lissafin kudi lissafin kadarori a taba gida a taba waje musamman yanzu lokacin waya wanda zaka tausaya masa hutu irin na dan adam wanda dan adam zai ya samu cikakken bacci ya samu nutsuwa bashi da wannan kuma abinda Allah ya hore masa shi kansa akwai wanda ba zai iya fada nan take yace ina da yasin abinda nake da shi na dukiya kudi balantana abinda ya shafi kadarori to kaga anan duk lokacin da aka samu kai a wannan wurin fi sabilillahi an shiga wani al'amari wanda yake na ban tausayi manzo alayhi salatu wassalam yake cewa taisa abdud dinar taisa abdud dirham yace wato ya wahala ya halaka bawan dinari bawan dirhami anan manzo alayhi salam ya ambaci mafi ololuwar ko mafi darajar abinda ake da shi na kudi na kashewa a wancan lokaci zinari ne da azurfa anan manzo alayhi salam sai ya ambaci masu irin wannan hali bayi ne ma kawai na dukiya ma'ana irin lokaci da ya kamata a bada a wajen bautar Allah da kula da haƙoƙin Allah to shi wannan lokaci kuma shi aka zabtare aka mika shi a wajen harkokin dukiya ko da yaushe magana kenan dukiya 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 manzo alayhi salam yake cewa zaka da gane mai cewa mali mali dukiya ta dukiya ta yace to me kake da shi na dukiyarka da yaushe abubuwa ɗayan uku ko dai abin da kace shikenan wannan abun ka riga ka ce shi ka riga ka gama da shi ya kare ana sai dai ka je kai zugono ya fita ko kuma abin da kai tufafi da shi shikenan ka tsofar da shi tun kana sha'awar wannan sabon din ke na burge kai ya zama tsumma kai da kanka ka ajiye shi ma baka ba wani ba ko kuma abin da zaka ba da sadaka shikenan ka gabatar da shi wanda zaka tala ka same shi a lahira manzo alayhi salam yake cewa dukiya wannan abun guda uku babu na hudu duk abin da ba wannan ukun ba to sunansa dukiyar wani ba taka ba ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake ta duk mutumin da ya kalli sha'ani na dukiya sha'ani na kudi yace wallahi zai ga cewa dukiya yadda ka san ban daki haka take ban daki iyakar kwanciyar hankalinka da nutsuwarka a cikin sa kafin ka biya bukatarka amma kana gama biyan bukatarka to wannan ban dakin ya zama maka jangon ya zama maka damuwa ban daki ba zuwa a huta a cikin sa ya zama wuri ne da za a je ayi walwala bukata take kai mutum da zarar mutum ya gama to abin da yake kokari ya ga cewa ya fito daga ciki yake ta to wannan shine yanayi na dukiya ma'ana duk abin da ya wuce biyan bukatu ko dai na kai ko na ƴan uwa ko na dangi ko wasu bangaren taimakawa wanda ba su da shi to duk abin da ya haura wannan to sai dai ya zama ainihin damuwa sai dai ya zama tashin hankali sai dai ya zama ainihin rashin nutsuwa to Allah ya san cewa al'adar dukiya ga mai ita kullun kokarin riyata ta da kula da ita yana shagaltar da shi to Allah sai ya mana gata sai ya ce ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum kada ku yadda dukiyoyinku su shagaltar da ku wannan ga mai dukiyar kenan to ko kuma ta bangaren neman ta yanzu zaka ga wani shi bashi da dukiyar ya zage danse kullum me kake nema ina zaka tafi nema daga ina kake nema zamu kalli sana'o'i bazan so ambata irin wannan sana'o'i ba wanda zaka wani mai sana'ar abin tausayi wani tun safe zai fita wannan neman yaje ko dai wuri da yake mallaka sai yana wannan aiki ko kuma wajen wani da yake saran zai bashi kudi wani zai iya so mai aiki tun wajen karfe 8 na safe ko ma 10 idan kaga ya dakata bawali ne ya kama shi ko yunwa ce ta kama shi amma ba dai sallah ta tsayar da shi ba haka za a fara kiran salloli tun kiran karfe 1 saura daya ta yi a kira sallah ta karfe 2 wannan dubba a kunnan sa ba da shi yake ba shi yanzu wannan aikin da yake gaban sa shine fi duk wannan abubuwan muhimmanci na jiya gana da Allah subhanahu wataala karshe sai wajen biyar ko mata wuce sannan za ka cewa ya gama ya sauko in an yi sa'a a dan bubbuga sallah in ba yi sa'a ba ma ci shikenan sai ya je gida ya huta haka zai yi yau haka zai yi gobe haka zai jibe haka yi a watan da ya wuce kuma haka zai yi a wannan watan watan gobe ma haka yi a shekarar da ta gabata wannan shekarar ma haka zai yi ma'ana shi neman abincin sa in ya ci karo da wani abin da Allah ya ce to wannan abin da Allah ya ce shikenan an riga ma ji shi a gefe to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ja kunnuwan masu imani kenan dan idan kai kana da imani na kware ta cewa da kai yake mun faɗa muna sabobi da yawa akwai magabata wanda zaka ga cewa nema suke yi wani ka samu cewa makeri ne wani ka samu cewa badinki ne makeri wanda daga cikin mutane wanda addini ya dama ya daga gudumar sa zai buga sai da yi kiran sallah sai ya je wannan guduma ba zai doka akan wannan karfin da yake so ya daka ba yanzu tunda kiran Allah ya zo to an aje duk wata bukata kuma sai an dawo daga ainihin kiran da Allah ya na masu imani zuwa masallaci wani ya daga allura zai sa zare kofar allura sai ga so mai kiran sallah shi kuma sai ya je sai ya je ya kammala sallah sannan ya zo ya ci gaba irin wannan zaga Allah ya sa albarka a rayuwarsu Allah ya sa albarka a neman su Allah ya sa albarka a cikin ƴaƴan da za su haifa kuma komai kankanta abin da za su samu sai ga Allah bai dora musu lalurori wanda suka wuce samun su ba amma duk wanda shi kuma zai aje addini a gefe saboda ko dai neman duniyar da ba samu ba ko dan tsaron duniyar da ake ga an samu to zaga Allah ya jarabe su da shagulgula duk abin da mutum zai samu kuma ba zai gode ma Allah subhanahu wataala ba kuma ba sosai ne Allah yakan ba su dama ma su gore dukiyar ba suna ji suna gani abubuwa bukatun addini su taso ba za su yi ba kuma in sun yi kansu suka yi wagata bukatun ƴan uwa na jini su taso ayi ko in kula ballantana makwata da wayansu sauran abokan arziki to Allah ya san halinmu ya san wannan za ta kasance sai ya ce mana to lallai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sai ya faɗa mana matsalar wannan shagaltuwar sai ya ce wa man yaf'al dhalika wanda duk ya kuskura ya aikata wannan fa ulaika humul khasirun wannan sune tababbu na manta gaba ta biyu da Allah ya ce amwalukum sai ya ce wala auladukum saboda su ma ƴaƴa malamai suke cewa al waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzana da marowanta ne majahilta ne maragwanta ne sannan kuma wato waje ne na bakin ciki ma'ana wani zaka ga cewa shi kullun ba fitkar da yake to ni yanzu sai na tara ma yayana tunda ni yanzu a matsayina na mai hankali na san dacin talauci da dacin rashi to ba zan so yayana su fuskanci irin halin da na fuskanta kafin in shigo wannan halin na samu ba saboda ka ko ana ha maza ha mata zan zama su zan tara mawa to za ka ga cewa irin wa'annan alheri yayi karanci da wahala su fitar da wani abu su kyautata mu ko dai dangi na jini ko su taimaki addinin musulunci idan bukatar ta taso kaga an yaya sun zama mabkhala marowanta sannan majhala wato majahilta wannan kokarin abinda wasu suke cewa kiwon dan tsuntsu ana kiwon dan tsuntsu a cikin shekarsa ana zuwa ka kawo masa abinci kawo masa ruwa wata rana kawai sai ka zo ka sabu yayi fa kai ya tashi duk ka gama ilimin wannan abubuwa to mutun yana ta wannan fafutukar bai da dama bai da lokaci da zai tsuguna ya koyi wani abu da ya shafi addinin sa ya koyi abin da ya shafi tauhidi ya koyi aqida ya koyi ibada tsarki sallah alwala duk ba shi da wannan lokacin duk abin da yake fafutuka shi dai kada ƴaƴansu ga wayansu tufafi a wayan wayansu kada ƴaƴansa su rasa ainihin wani abu na more rayuwa ƴaƴansa su zama suna wayansu makarantu na ji da fada wanda ake biyan kuɗi na nuna gafeta kullun shi dai babban burin sa dan sai ya fito da matsayi kaza dan sai ya fito da matsayi kaza dan sai ya zama shine kaza ya iya sallah oho ya iya zarki oho ya iya karatun qur'ani oho duk wannan baya gaban sa shi in dai ya tashi zai fada abin alfahari dana ya gama da gidan sa daya ya gama da gidan sa na biyu yayi PhD ai yanzu an dauke shi ma'aikata kaza ai yanzu shine mai office kaza to amma yanzu dan nan naka yana bin Allah dan nan naka kai kanka ma shin kana da wata kima da mutuncin da bayan ka mutu zai ci gaba da yi maka addu'a duk baka nuna shi akan wannan abubuwa ba. To Allah subhanahu wataala ya san halayyar mutane to ahir. Kada mu kuskura ya zama dukiyoyi da yaya sun shagaltar da mu an zikirillah. Zikirullahi anan malamai sun bashi ma'ana biyu. Ko dai zikirullahi duk wata ibada sallah sunanta zikirullah. Shi yasa Allah subhanahu wataala da yake maganar sallar juma'a yake cewa ya ayyuhal ladina amalu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah wa dharul bay. Anan ana nufin huduba da kuma sallah da mutum zai halarta duk su ne zikrullah. Sannan akwai zikirin Allah ma'ana tuna Allah. Kada dukiya ta sa zuciya ta kekashe ba ta tuna Allah, ba ta tuna haduwa da Allah, ba ta tuna bincike da Allah zai wa bawa, ba ta tuna duk wani abin da zai kusanta mai wannan zuciya zuwa ga Allah, kuma duk wannan ga baki daya. To Allah ya ce to kada masu imani su yadda wannan abubuwa ta biyu su shagalta da su. Allah ya ce wa man yaf'al zalika, wanda duk ya kuskura anan aka ce man dan bunni ne, dan kauye ne, malami ne, mai kudi ne, jahili ne, indai kana da alƙalami a kanka. Allah ya ce duk wanda ya kata wannan fa ulaika humul khasirun. Wa'annan su ne tababbu, su ne wanda suke masu asara. To Allah subhanahu wataala dai ambaci dukiya sai kuma ya kawo wata mafita wanda idan mai dukiyar yayi kokari to zai samu sassauci ta wannan. Sai ce wa anfiqo mimma razaqnakum. Ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kum min salihin. Ya Allah, me ya hana ina ma zaka jinkirta mun zuwa ga wani lokaci na nan gaba ya zama nayi sadaka, nayi taimako, na bada gudunmawa kuma in zamo daga cikin bayi nagartattu wanda suke yanufin masu bin Allah. Allah ya ce ina walan yaghfir Allahu nafsan idza jaa ajalha, babu wata rai wanda Allah subhanahu wataala bai jinkirta mata muddin da ajalin ta yazo. Kuma cikin surat An-Nur Allah ya jinjina ma wa'ansu mazaje naji da fada wanda sahabbai su ne lamba farko, yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Wa'ansu mazaje ne naji da fada wanda suke nagartattu a wajen Allah, shi da farko da Allah ya musu yace la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Wani ciniki ko saye da sayarwa baya shagaltar da su daga ambaton Allah subhanahu wataala, saboda dukiyar nan ita ce ta zama lamba farko a wajen shagaltuwa. Me yasa sayyidina Usman Allah kara masa yadda lokacin halifan takarsa? Yanzu idan muka kalla lokacin manzo alaihi salam, lokacin Abubakar, Umar Allah kara masa yadda duka kiran sallar juma'a kwara ɗaya tak ake, amma sayyidina Usman lokacin sa da yaga kasuwanci ya burin kasa, kasuwar Madina tana dada cika tana dada habaka, kuma al'adan mai saye da sayarwa mai saye ya zo kila ma ya zo da bukatu da yawa, wala Allah ma baka yi ciniki ba sai yanzu shine ainihin abin nan mutum na farko, ko kuma a'a kana ganin cewa abubuwan ka sun kusa karewa ka samu ainihin kuɗi irin yadda kake so. Sayyidina Usman sai ya sa duk juma'a idan rana ta yi zawali ba dadewa sai a je sai a kwana kiran sallah ko wuri sunansa Az-Zawra, wato kamar wani gini ne dogo ba ma a cikin masallaci ba ne, cikin kasuwa ne. Sayyidina Usman ya sa mai kiran sallah sai zo sai ya kwalla kiran sallah a wannan wurin. Ana nuna ma ƴan kasuwa ku haɗa yanaku yanaku, kowa ya shirya ya kintsa ya tafi juma'a. Ku duba cewa sahabbai ne, sun san muhimmancin addinin nan, sun san muhimmancin abin da Allah halice su saboda shi. To amma dan adam in baya samun tunatarwa sai ya shagala, saboda Sayyidina Usman shi ne wanda ya nufin ya sunnanta wannan kiran sallah na farko, ba ma a masallaci ake yinsa ba a can. Domin da an kwala wannan kiran sallah to shikenan kowa zai shiga cikin taitayinsa. A wancan lokaci ba agogo ake da shi ba, bari da mutum ya duba ya ce yanzu karfe kaza yanzu an kusa hawan minbari yanzu an kusa kiran sallah. To shi yasa ya nufin ya sunnanta wannan kiran sallah na farko wanda za a yi shi a cikin kasuwa, domin kowa ya haɗo ya nasa ya nasa ya ga cewa ainihin ya sami sallar juma'a, ya sami huduba da ma sallar juma'a gabaki daya. To in ya zamo sahabbai su kan suna buƙatar irin wannan tunatarwa da jan hankali, ina ga lokacin mu yanzu da ya zama komai ya shiri ce za kawai lokaci kuɗi shine mutunci, kuɗi shine matsayi, kuɗi shine daraja, komai kuɗi, ta ina aka same su wannan ko oho kawai dai mutun yaje su da jima'in azihunsa to shi bukatar sa ta biya saboda kalle mai iya kokari mu ga cewa abinda Allah ya wajabta mana wannan abin shine kan gaba ko ba komai mun tabbatar da cewa a yau din nan ana zare ranka a matsayin ka na bai babban matsayi a matsayin ka na mai kudi to daga yanzu da aka zare ranka wannan kudin sun zama na magada ko ka shirya ko baka shirya ba in ma baka bi Allah da wannan kudin ba so su bi Allah su samu ladar su kai kuma ka tashi zero kuma dole sai an tambaye ka zare da abawa kundala da fitika a cikin wannan kudin duk wani lokaci da ka bata ka tozartar da ibada ka tozartar da addini akan su to Allah sai ya tambaye ka kuma ka san kai inda zaka bada amsa ba wani zai bada ba saboda kuma muna fata ya kamata mu fadaka mu sani cewa ibada ita ce abinda Allah halice mu saboda ita duk wani abu sunan sariba kafa idan mun bi Allah in ba bi Allah ba to wannan sai zama matsala ba ma ya zama riba kafa ba Allah babu iko mu gyara Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi
alaikum assalamu wa rahmatullahi ma sauraro kada manta ana tare da shirin fatawa kai daga tashar radio Jigawa zamu tunatar da lambar wayar da ake turo tambayoyi a kowane lokaci 07/05/04/06/08 muna fatan bude layi nan zuwa juma'a kadan insha Allah kafin wannan lokacin zamu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen malam Sama'ila Sarkin Hirin da yake cewa ina yau malam fatan alkhairi kuma ina so malam ya tunatar da ni hukuncin yin shafa akan safa
to babu shakka akwai hadisai da suka nuna almasu alal jawrabaini malam Albani rahimahullahu ta'ala yayin littafi na musamman mai yan shafufuka ba masu yawa ba wanda ya masa suna almasu alal jawrabaini alal jawraban sune ainihin safa guda biyu ko kuma at-tasakhin duk da ainihin sunan su kenan wato abubuwa masu dumama kafa idan aka ce at-tasakhin babu shakka hadisi sun inganta daga manzo alaihi salatu wassalam na yin shafa akan safa kuma sabai da yawa so ayi wutar da wannan mu a nan Najeriya kasancewar madhabi muke bi na malikiya su malikawa zaka samu a wajen su babu wato ainihin abin nan sahalewa ko kuma halacin shafa akan safa to mun sha fada cewa malaman mazhaba rahmatullahi ta'ala alaihim kowa yakan gina hukunci ga abin da yazo masa na hadisi ta bangarori nagartattu da yadda da su ba wai dan malamin mazhaba kaza bai yadda da matsala kaza ko hadisi kaza wannan shi ya nuna wannan hadisin bai inganta ba a'a zaka samu wani malamin dan uwansa wani ma ya dara shi ilimi wani ma ya dara shekaru kuma wannan hadisin sun je masa ta hanya ingantacciya karbabbiya kuma ya yadda da wannan din saboda haka kuma ya aiwatar ya ilmantar da mutane ya koyar da su wannan aikin shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya yi littafi mai matukar muhimmanci wanda ya sa masa suna Rafa'ul Malam an al-a'immatil alam wato kore zargi da dauke zargi daga manya-manyan malamai limamai na musulunci wanda suke fitattu sanannu ma'ana a cikin wannan littafi ya kawo dalilai da yake sawa malami ya zamo ba a ga a cikin fatawarsa akwai halaccin kaza ba ko da hadisin nan bai je masa ba gabaki daya ba dole bane ba misali dan a ce mutum malami ne ya ce sai ya san hadisi na manzo alaihi salam gabaki daya in dai har sai na Abubakar har sai na Umar wanda manzo alaihi salam da yawa zai ce dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar amma wayannan bayan Allah ya ce wayansu hadisi sun buye gare su ba su san su ba shi min babi aula idan aka ce Imam Abu Hanifa bai san wani hadisi ba ko Imam Malik bai san wani hadisi ba ko Imam Shafi'i bai san wani hadisi ba ko Imam Ahmad ko sauran limamai na shari'a saboda haka kenan shafa akan safa tabbatacce ne da hadisi daga manzo alaihi salatu wasallam kuma yadda ake shafan huffi haka nan ake shafan safa ma'ana a shafi ta daga sama sayyidina Ali yana cewa da addinin musulunci dan ganin dama ne dan ra'ayi ne to da sai a ce saman ko kuma karkashin huffi shi fi kamata a shafa wato ba wai karkashinsa ba amma naga manzo alaihi salam yana shafan saman huffinsa saboda haka hukuncin abin da huffi shi ne hukuncin safa zaka samu su malikiya da suka zo maganin jawra suka tsaurara wato ka'idoji ya kudama mimpoki jildun wamintati jildun makaruzun gairu marbut duk wani ijtihadi ne na malamai Allah ya saka musu alkhairi amma ba wani hadisi ne yazo yace alifin duk wannan ba a ce jawrar ta zama fata a saman sa fata a kasan sa kuma dinkewa kai ba daurewa kai ba da abubuwa da aka fada wannan gaskiya duka ba wanda hadisi ya riga ya tabbatar ijtihadi ne na malamai ijtihadi kuma zai iya dacewa za a iya samun kuma ainihin akasi saboda masumi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai duk abin da ya fada to wani abin daidai ne amma ko sahabi ne zai iya ijtihadi wani lokacin ya dace wani lokacin kuma ya kuskure saboda kada a dunkule shafa akan safa ya halatta kamar yanda ya halatta shafa akan hurfi
na tambayar gaba ta fito daga wajen malam Abdurrauf dake Majiya wanda yake cewa akan makalla mutum ne yake gadi mai gidansa yake aikin sa sayan giya da kuma mutumin da yake magini ne yayi aka sa shi yayi wani gini wanda ake sayar da giya da ma yin karuwanci a cikin sa ko ne ne hukunci waɗannan mutane guda biyu daga Abdurrauf Majiya
to idan muka duba ita giya tana daga cikin wato laifukan da la'anta ta shafi bangarori da dama ta fuskan ta'amuli da ita hadisi ya ambaci abubuwa kusan wajen guda tara wanda aka la'anta dangane da giya aka la'anci hatta ma abin da aka yi ta sannan wanda shine yake nan da gen ma'ana shine wanda yake sarrafa wato yake sana'ar giya aka la'anci wanda yake siyowa aka la'anci wanda yake yin dako aka la'anci mai sayarwa da wanda zai je ya siyo da wanda zai sha duk hatta abin da aka doro duk aka la'ace su gabaki daya to saboda haka kenan duk wanda zai je ya siyo ma wani giya ya tabbatar da cewa shi ma yana cikin wannan la'anta kuma duk mai hankali wallahi da za a zo a ce wani babban malami fitacce wanda kowa ya yarda da nagartarsa wani limamin juma'a ko wani ainihin alaramma wanda yake mai almajirai a ce ya la'anci wani kuma ya ƙara la'antarsa ya la'ance shi yau ya la'ance shi gobe jibi to wannan mutum zai ji tsoro ce to gaskiya yana jin tsoron wannan la'antar kada fa ta kai shi wato ramin da ba zai iya fitowa ba to ballantana a ce Allah da kansa ya la'anci wanda zai siyo giya ko kuma ya shata na tabbatar da cewa shi wanda zai siyo abin da yake gani mai gidansa ne kaza kaza to na farko dai hadisi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a din abun halitta a wajen sabawa mahalicci shine Allah subhanahu wataala saboda haka wajibinka ne ka nuna masa cewa iya aikin da zaka yi masa shine na gadi amma ba da siyo giya kuma duk abin da kake ganin zaka samu ta hannun sa to albishirinka wallahi tun kafin ka zo duniya Allah ya rubuta zaka samu wannan abin ɗayan biyu ko dai idan ka ji tsoron Allah ka yadda ku rabu akan wannan sabon to Allah zai iya canza ma inda yafi wannan zama alkhairi da kwanciyar hankali kuma ka fi samun alheri ma sama da ainihin wannan wurin saboda haka mai laifi ne kai muddin zaka duma siyo masa giya shi kuma mutumin da ake maganin yayi gini inda za a yi karuwanci ko a sai da giya ɗayan biyu idan haka kawai a matsayin sa na labor aka kira shi kawai yayi gini ginin nan bai san me za a yi ba musulunci shi bai wajabta masa cewa sai ya tambaya wannan ginin da kuke so na yi muku mai za ku yi da shi musulunci bai dora masa wannan ba kamar yadda ɗan kasuwa misali da yake sayar da dawa ko masara idan aka za a sayi dawa ko masara a wajenka ba za ka tutse wannan ba ka ce shin wannan abinci za a yi ko giya za a yi to daga lokacin da kai magini aka shelanta maka wannan inda za a gina gidan giya ne ko wannan wuri da za a gina gida ne na badala na kawo matan banza a yi fasikanci to haramun ne gare ka ka zama kai ne za ka yi wannan ginin kamar yanda shi wanda yake sai da kayan abincin da ya san kamfanin da suke giya ne za su yi wannan to haramun ne ya sayar masu saboda haka Allah ya ba mu ka'ida ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaki juna a wajen bin Allah da jin tsoron Allah sannan kada ku yadda ku taimaki juna a kan sabon Allah da tsallake iyakar Allah to duk mutumin da ya san wani aiki da zai yi aikin da zai bayu zuwa ga saba ma Allah ka san cewa wannan wurin coci ce za a gina a shiga a ce Isa dan Allah a ce ainihin ɗayan uku a ce kaza to haramun ne gare ka je kai wannan amma haka kawai an ce ma ka zo kai aiki baka san abin da za a yi ba wannan shari'a ba za ta kama ka ba saboda kullun Allah subhanahu wataala baya kama dan adam da abin da ya zama bai sani ba ko ko ya sani ya manta ko ya ainihin akan kuskure ko aka samu tilasti saboda haka wannan dai shine abin da ya kamata a dakari da shi a wannan.
Na'am. Ni tambayar gaba wanda bai rubuta suna ba, na cewa assalamu alaikum. Akan makalla ko matar da aka saka sau uku tana da haƙƙi na ciyarwa da kuma wurin kwana?
To, duk matar da ya zama an yi mata saki uku ba za ta fita daga hali ɗayan biyu ba. Ko dai ya zama tana da juna biyu ko kuma ba ta juna biyu. Idan aka saki mata saki uku, ana sakin da babu komai dole sai ta aure wani miji, to anan ba ta da wurin zama amma kuma tana da nafaka. Ma'ana saboda wannan juna biyun, walalle ne akwai abin da shi wannan tsohon miji da suka rabu zai yanka ya dinga bata, ko dai su yarjejeniya shi da ita, ko kuma hukuma ta shiga tsakani ta yanka abin da take ga ya dace gwargwadon matsayin shi mutumin ko matsayin ainihin ita wannan mata. Saboda haka dai ba ta da wurin zama amma kuma tana da ciyarwa.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Sunusi Yaro, karamar hukumar Lingi a jihar Bauchi, wanda yake cewa an ga mata malam ko ana yi wa yaron da aka haifa ba da rai ba sallah ko kuma a saka masa suna.
Abinda malamai suke cewa idan ba wato an ji motsinsa a ciki, ma'ana ya kai kaman wata hudu, kaman yanda abinda hadithin Ibn Mas'ud ya nuna, ma'ana ya kai abinda ya kai wata hudu shi ne za mu kaddara kwana 120 daga wannan lokaci zuwa sama, ana sa ran za a busa rai. Idan ita uwa tana jin motsinsa cewa lalle an busa masa rai, tana jin motsinsa daga baya kuma sai ya mutu kafin a haife shi ko bayan an haife shi sai ya rasu, to anan ya halatta dan ya zama almayyit. Almayyit shi ne wanda aka saka masa rai kuma shi kenan a kan da aka ɗebe ransa. To wannan ya halatta bayan an haife shi a yi masa wanka, ya halatta a yi masa likafa, ya halatta a yi masa sallah. Amma barin da ya zama kwata-kwata da ma kuwa ma ba ta taɓa jin motsi ba, kila ba bai wuce wata biyu wata uku ba, ba busa masa rai ba, wannan ba wani abu da za a yi ba, sai dai a je a nemi wuri ya zama an binne shi. Tare da cewa akwai malaman da suke da ra'ayin cewa inda yaro ne karami, to su suna ganin cewa ba ma sai an yi masa wanka ba, ba za a yi masa sallah ba. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa Ahkamul Janayiz yana cewa Ibrahim Mu'azzam dan manzo alaihi salatu wassalam na karshe wanda yaronsa yana dan wata 18 yace to amma ba a rawaito cewa manzo alaihi salam ya sallace shi ko abin da ya kamata haka ba. To a takeice dai ya halatta duk wanda ya zamo cewa duk dan da aka ji cewa yana da rai ko dai an yi motsin sa ciki ko kuma bayan an haife shi kila 'yan mintuna ko 'yan awanni sai ya zama ya mutu, ya halatta a yi masa wanka kuma ya halatta a yi masa sallah. Kuma idan aka rada masa suna babu laifi, shi ma akwai asar da yake yarni jara'an tashin alkiyama, kowane ɗa wato ainihin ko kuma wani abin haihuwa za a kira shi da sunansa. To da wannan malamai suke ganin cewa babu laifi dan mutum ya ce to na ambata masa suna wane, wannan ba maganan cewa sai yanzu an yi yanka, domin ita hakika ana yin ta ne ga ɗan da ya cika wuta abin nan wuni bakwai, ana cika wuni bakwai wannan shi ne. To amma dai ta fuskar ambata suna ce na ambata masa wane ko na ambata mata wance, babu laifi dan an yi wannan.
Ba a sauraro kusan kowane lokaci daga yanzu zan buɗe layi domin ba ku damar yin kira ku yi tambaya kai tsaye a wannan layi 0703-3597-0703-3597-8. A kuma za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce a wannan layi 0703-5054-8. A kuma kai ga fara karɓar tambayar taku, akwai tambayar da ta fito daga wajen Malam Ahmad Azare da yake cewa malam ko mutum zai iya yin kyauta daga abin da Allah ya mallaka masa domin ya yi tawassuli da wannan kyautar ya nemi wata biyan bukata a wurin Allah?
To na farko abin da ake so duk abin da mutum zai yi na addini, to ya zama ya yi wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala, domin jin tsoron Allah da kuma neman kusaci zuwa ga Allah. Yanzu idan muka duba wancan mashahurin hadithi wanda Imam Nawawi ya kaushe a cikin Riyadus Salihin na mutane guda uku wanda ainihin kogo ya suka abin nan kwana ya kama su a cikin kogo, ko dai dare ko iska ko ruwa ya sa suka shiga cikin wannan kogo, kuma dutse ya zo rufe bakin wannan kogo. Idan muka duba, na farko ya yi tawassuli da biyayyarsa ga iyayensa, sannan ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da riƙon amana da ya yi na dukiyar laburan da ya masa aiki. Ɗayan ya yi tawassuli da kuma jin tsoron Allah dangane da ainihin 'yar baffansa ko 'yar kawunsa wadda ainihin ya samu dukkan damar da zai fasikanci da ita, amma kuma ta faɗa masa kalma ta wa'azi da jan kunne ji tsoron Allah, wanda yake ainihin ya kauce daga wannan abin da ma da zai bata in yi wannan wato abin da ba daidai ba, ya ma kyautar mata, ya zama cewa duk sun yi wannan saboda jin tsoron Allah. Kun ga lokacin da duk suka yi wannan, ba wanda ya ce to bari in yi wannan da niyyar in wani abu ya taso na yi ta wasu ne. Ba su taɓa mafarkin cewa Allah zai jarrabe su da wannan abin da ya jarrabe su ba, amma da suka samu kai akan wannan kuma kowa ya san yi wancan abin saboda Allah subhanahu wataala sai ya tsaranta da shi. Saboda haka abin da ya kamace ka, ko karatun Qur'ani, ko sada zumunci, ko taimakon wani, ko duk kowace irin ibada ta farilla ko ta nafila, to kawai ka yi ta tsantsa saboda Allah subhanahu wataala. In bukata ta taso za ka yi tawassuli, to shikenan sai ka yi tawassuli da ita.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Ina magana da baban gida dan Barwari.
Malam baban gida, ka dan rage rediyon ka sai ka yi tambayar. Muna jin ka. Na'am. Hello malam baban gida.
Eh, kana jin
ni? Ya ka yi magana sosai, muna jin ka. Muna jin ka, kai tambayar ka.
Yawa.
Muna jin mama ban gida, kuma ka kintsa bane sosai.
Eh, ban ce me baki wani zo ban gida da
yau. Ai nace maka muna jin ka, ka faɗi tambayar ka.
Ta'am to yige. Na sai kaman ba san da kana amfani ko na karma kalla.
Na'am.
Eh, kaman ya da wani da shi yana fita mai sa.
Na iya kuma yi hada da mu nan kan fa to ai da ma Allah gafarta mallan ita gyada daridi da suke da mai ba cewa akai da ma sai an matse man a fitar ba, a'a ana fitan musu ne sakamakon cewa ana auna su kuma suna da mai. Saboda haka idan wannan gyada ta kai yadda idan aka tashi ta za ta kai kwano 300, kuma ka san gyadan nan akwai sababi, akwai samfarera, ana wadda take sai an tashi ta, to ila in tai kwari bahu wanda yake na abin nan na samfarerar ta, idan wato mai bahu kenan nake nufi, inda idan aka tashi biyu zai kai bahu daya, to sai kai wannan lissafi. To in ma ba zai kai daya ba, ka cika misali bahuna kaza na gida mai bawo, to sai ka tashi bahu daya, sai ka ga cewa bahu daya nan da ka tashi shi zai yi na tsababbiya kwano, ko ko zai kwano nawa na tsababbiya. Misali yanzu idan ka tashi bahun gida mai bawo ya kai na tsababbiyar gida kwano 17 ko 15, to sai ka kaddara duk sauran bahunan nan za su yi haka, to shikenan sai ka lissafa cewa to wannan gidan tawo kenan, ina hasashen za ta kai kwano 300 ko 300 da doriya. To in dai za ta kai 300 zuwa sama, to shikenan kaga sai ka kasa gida 10, saboda haka sai ka bada kashi daya idan noma ne wanda yake kaman na yanzu da aka gama noman damana. Saboda haka ba wai sai an matse man ba, ba ma kuma duk sai ka tashi ta gaba daya ba, kawai za ka tasa buhu daya ne dan ya nuna maka cewa in an tasa sauran su ma kwano nawa nawa zai kama. Ba wai lalle bane a cikin kinin duk kowane buhun yayi wannan, wanda zai iya dan kasawa da tafi biyu ko ya dan haura, wannan duk babu laifi. Dama ai abinda ake kintace ne, ma'ana abinda mafi rinjayen zato zai iya sai za ta abinda shafi gero da dawa, ai ba za a ce duk sai ka tashi su gaba ki dai ba, kawai za a daura dammuna wanda manoma suna da ilimin cewa wannan buhun misali abin nan wannan dami muna jin zai kai kwano 10 misali, to duk haka aka yi su. Shikenan da an casa dami daya shi zai haska sauran dammunan kwano nawa nawa za su yi, kawai sai a fitar a bisa wannan kiyasi.
Assalamu
alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah.
Da wa muke magana?
Yawa, kana magana da Bello Aisha Ikemu.
To malam Bello, ka rage rediyon da yake kusa da kai.
Oke.
Yawa, muna jin ka, bismillah.
A mana tambaya ta nan ita ce, ni ina da wani masallaci
mun gode Imam Bello. Akwai wata tambaya?
Ayi kina mana.
Mun gode.
Imam Bello, kashin kaza in dai ba wai wacce take cin najasa ba, wato mun faɗa wannan fili ba so dai ba, duk dabbar da ba ta cin najasa, yanzu misali raƙumi, saniya, akuya, tinkiya, waɗannan dabbobin wanda aka tabbatar dusa da ciyawa suke ci, da kashin su da fitsarin su ba najasa bane, idan kashin saniya ko na akuya ko tinkiya ya taba rigarka ko jikinka ko fitsarin su, to sai dai ka wanke don tsafta ba wai don yana najasa ba. To haka nan kajin da aka tabbatar da cewa kawai suna cin abinci irin na kaji, su dan ci yan kwari da suka saba, su dan ci hatsi, su yan ciyayi, ba wai zuwa take tana cin ba haya ba, ba zuwa take tana cin wani abu na najasa ba, to wannan kashin nata shi ma ba zai zama najasa ba. Ila ka ce to yana da doyi, mun sha faɗa cewa shi doyi ba shi ke nuna najasa ba. Na buga misali a wannan zaman cewa zuda za ka samu ɗanyen nama a yau a yanka wata dabba, kila sai ka manta ka ajiye naman nan a wata leda ko a wani kwano a yi wuni uku ko huɗu, kana buɗa za ka je yana doyi, kuma gashi nama ne na halal an yanka wannan dabba, to wannan doyin da naman yake inda za ka iya gasa abunka ko ka soya ka ci, ba wanda zai ce ainihin ka yi laifi, to kaga wannan doyi ba shi mai da shi ya zamo ainihin najasa ba. Kaman yanda dangin abincin mai irin su da dawa za ka yi cewa wari suke, amma kuma duk halal ne ba wani abu ba ne, saboda haka dai kashin kaza ba zai zamo najasa ba sai idan ita tana cin najasa.
Assalamu alaikum. Wa yake kallai?
Eh, sunana Baban Yusuf ne, ina kira ku daga nan Bajar Barmu.
Malam Baban Gida, bismillah.
Yawa tambaya ta ita ce malam.
Na'am.
Ni ne na bada gani. To kuma ya aka bada waya ko wani abu haka ko radio ko kuma abun ba shi kiran malam na cikin yake nan ko kuma ina son karin bayani a kai.
Mun gode malama mai gida.
To, na farko karnuka akwai ɓangarori guda uku wanda shari'a ta ba dama a riƙe kare. Kare da zai kula da wani garke na dabbobi, ko dai nan ne inda aka ɗaure su ya daga kwana yana gade su, ko kuma suna fita kiwo ya dungaraka su saboda kan wani ya cuce su ko ya sace su, ko kuma karen da yake gadin wata gona ko inda ake da wani abinci, ko kuma karen da ake zuwa a yi farauta ta buƙatar rayuwa, domin akwai wanda farauta sana'a ce a wajensa, zai fita da karnukansa zai kaso zomo, barewa, gada da sauransu ya zo ya sai da samu abinci. Wannan karnukan guda uku duk shari'a ta ba da dama ainihin a rike su. To amma kuma a daidai lokacin shari'a ta haramta a saida ainihin kare. To yanzu da wani zai zo ya kashe maka karen kaɗai daga cikin ukun nan, in za ka ce biya ka ko ba za ka ce biya ka ba, da yawa daga cikin malamai suka ce ba zai biya ka ba, in ya baka kuɗin ka karɓa kaman ka ci wannan karen ne, sai dai ya baka wani karen kuma ya riƙa ba da abincin da wannan karen zai dinga ci, ya dinga ci, ya dinga ba da abin da ake sai masa abinci har ya kai kaman naka da ya kashe. To wannan shi ne wato mazaka ya ce tararsa ko kuma horon da za a yi masa shi wanda ya kashe karen. To wannan shi ne ra'ayin mafi yawan malamai, amma su Hanafawa suna ganin cewa tunda shari'a ta ba da dama a riƙe ɗaya daga cikin wannan karnuka, to wanda ya kashe maka shi babu laifi, kuma dan misali abin nan ya ba ya biya ka, ana in ya kashe ma ya masa kima, sai to wannan karen zai kai kaza ce sai ka biya. To akan haka yanzu da za a ce kai kana da karnuka da suke maka kiwo ko kula da dabbobi da sauransu, sai ya zama wani ya zace da Allah wani ba ni dan kare daya ni ma ina so zan je zan yi farauta da shi da sauransu, kaga dai na farko ba za ka sayar masa da wannan ba, ba maganar sayarwa. To amma shin ka iya dauka, zai iya dauka wani abu ya baka sakamakon ya karbi wannan karen, to wannan gaskiya ba zan iya yanke hukunci akan sa ba, saboda ban ga wata magana ta malamai akan cewa in an je an karbo a ba da wani abu ba, in na samu wani karin bayani insha Allah za ka ji daga baya.
Akwai tambayar gaba wadda mai ita bai rubuta suna ba, yake cewa akar makalla ni ma'aikaci ne, kuma akwai dan kwangilar da yake ba mu dan abin hasafi idan za mu yi masa aikin shirye-shiryen biyan sa kuɗin aiki, ko kuma idan mun yi masa aikin mun kammala sai ya dan ba mu abin hasafin, amma dai ba tambayar sa ake yi ba, kuma koda bai bayar da komai ba za a yi masa irin wannan aikin kamar yadda ya kamata. Malam, menene halasci ko haramcin wannan hasafi da yake bayarwa?
Wato duk mutumin da yake da wata kujera da ake biyan sa albashi saboda aiki kaza, wannan baya halatta kuma a ce in yi mu waɗannan masu wannan aikin aikin da ake biyan sa albashi saboda shi kuma ce sai sun kawo abu sun bashi musamman ya zama bayarwar za ta iya yin tafiri da yake nufi da tafiri ya zama kila mutane ne kamar wajen guda goma suke zuwa domin bukatar su mukaddara yanzu kamar a ce ofishinka kai ne kake kula da kwangiloli kaza akwai ɗan kwangila mutum goma wanda duk karkashinka ake gudanar da ayyukan su ma'ana kai ne zaka je ka duba aikin da suke domin a biya kuma wala Allah ma ta hannunka ake biyan su kai ne idan ka ce kwangilar su tayi tayin ka ce bata yi ba kuma ana biyan ka albashi saboda wannan wannan ba halatta karbi kudaden su domin karban kudin zai sa mutum ya kauda ido daga wani abin da illa ce abin da Hausawa suke cewa in baki ya ci ido zai kunya zai yi wahala mutum ya zo yi wata annoye wani algushi yi wata munamuna ya zo ya kawo wasu kuɗi masu nauyi ya baka ka je ka tabbatar wurin nan akwai bukatar gyare-gyare karshe sai ka ce kawai kayan shiru wani mace ya ce ga wani cinye ma'ana kawai yana ganin cewa ba shi cutu ba bai san cewa ainihin wannan abin da ya haramu ba ne saboda haka duba da kuɗin da zai sa ko dai a kalli wata illa a kau da kai ko kuma a'a wanda suka fi ba da kuɗin nan su za a fi saurin sallama akwai da za a ga cewa duk sun yi aiki sun gama lokaci ɗaya ya kamata ko dai a ce an biya su gaba ɗaya ko kuma a ce an biyo dake dake gwargwadon rigan kammalawa wani ya kammala aikin sa da sati ɗaya bayan sati biyu wani ya kammala nasa bayan wata wani ya kammala ya kamata wanda ya kammala da farkon ta shi za a so musallama sannan wanda ya biyo shi sannan wanda ya biyo shi to sai zama wanda ya kammala daga ƙarshen nan ya zo wani hasafi sai ga cewa an yi saurin sakin sa sakamakon ya bada wani abu su kuma wancan basu bada wani abu to kaga bada wani abu yayi tasiri a wannan wurin to irin wannan haramu ne a addinin musulunci kun ga shi sanya aka hana alƙali ya karbi ma kyauta musamman lokacin da ya zama yana kan wannan kuma ana sa ran wannan karɓar kyauta za ta yi tasiri musamman yanzu wani mutum ne an san shi ɗan cuwa-cuwa ne wani mutum ne wanda yake mai karya ka'ida a hukumance yana yin wasu abubuwan da doka ta hana to yana jin an naɗa alƙali wane ko an kawo shi ofishi kaza ya san irin wannan rigingimun nasa in sun taso nan ake kawo shi ko ne yake zuwa ya zo yi masa wasu kyautuka haramu ne alƙali ya karɓi wannan saboda dama sharar fage ce shimfiɗa ce ta cewa in wani abu ya taso to za a yi hannu ya sannu gida saboda haka da irin wannan kyautukan gaskiya musulunci bai yarda da su ba.
Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Alaikum salam. Ina ga ko za ka yi haƙuri ka sake kiran mu tukila. Yi haƙurin anjima sai ka sake gwadawa don ba ma jin ka yadda ya kamata. Salamu alaikum. Da wa muke magana? To bismillah Allah yana jin ka.
Salisu akwai wanda suka yi tambaya satin da ya gabata dangane da abin da ya shafi saka alkur'ani a cikin boot din babur da ake hawa kuma tun a lokacin na ce gaskiya ni kai na wani abin yana mun kaikayi a rai amma ni ma tun da ina da malamai da nika taba irin wannan matsaloli to gaskiya akwai malamai na mutum biyu na tambaye su akan haka sai zamo tunani na ya dace da nasu cewa gaskiya akwai rashin girma alkur'ani wanda zaka ga hatta littattafai na ilimi a ce littattafai na fiqh wa hadisi to daga cikin abinda ya gudana a cikin al'ada iyayen malamai littattafai ko na hadisi ne to Qur'ani yake dorawa akai duk kuma ma Qur'anin zaka ga yanzu hatta akwai wanda za a ce Qur'ani ne hadin tafsiri ma'ana Qur'ani haka tsakiya gefe ko dai ka ce tafsiri na larabci ko ka ce ainihin na Hausa ko tarjuma to za a ga cewa abin da yake kaman gundarin Qur'ani ma ba a so yake ba shi akan dora a sama wannan abin da shafi sauran tattafai ma na addini kenan
Allahna kuma a ce shi Qur'anin shi mutun ya saka tangar kashi kuma gashi a sama yana zaune duk da cewa ba wai kan Qur'anin yake zaune ba amma dai yana zaune akan wani abin shi Qur'ani yake karkashi to wannan gaskiya dai da biyu daga cikin malamaina sun nuna gaskiya wato akwai kaikayi a cikin da saboda haka ni shawara da nake ba irin wannan dalibai in ya zama ko sun tattafai da Qur'ani to kai kokari Qur'anin nan ka saka shi ko a cikin wata leda wanda in ma zaka iya ratayawa in ma kuma irin akwai babura da suke da dan abin zuba kaya haka a gaba iya wannan akwatin nan a gaba to idan ma Qur'anai an saka su anan Qur'ani zancan Allah ne Qur'ani mazai sai wata diyar da ake zato saboda haka akwai rashin ladabi mutum ya ga cewa ya sa Qur'ani gashi yana sama ainihin azana dare dare da shi wannan gaskiya akwai daidai a cikin rai
muna fata wanda ya turo wannan tambayar malam Nura wato Muhammad Nura Shehu ya ji amsar wannan tambaya Allah saka da alheri assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa muke magana?
Baka da ma, kai da malam nan kuma ta alheri.
Mun ma mune ma fatan alheri, wa yake magana?
Ya wato da kake da abu kana ne shiga wani tsari na Najeriya.
Kuma Allah ya sa.
Sabai da wurin malam shiri, shin malam mutum zai yi idan mutum ya shiga makabarta bayan ya addu'a da ya shiga makabarta. Idan zai yi mamaci addu'a, wajibi ne sai ya je kan kabarin sa ko kuma zai iya yin zakka kafin wajibi
ba
sai ya je kayan kabarin ba. Shin malam mutum zai iya fitarwa zakka kuma idan ana bin sa bashi ya ɗauki wannan kuɗin na zakkar ya yi biyan bashi da yi.
Haɗin gane
wannan.
Mala abba, mala abba. Mala abba. Hello mala abba. To ni idan na fahimce shi malam kamar yana cewa idan mutum misali yana da zakka da zai fitar kuma a wani bangaren kuma da ba ana bin sa bashi kile ya amfani da wannan kuɗin da zai bada na zakka ya biya wa kansa kenan bashin da ake bin dai na fahimce shi
to mu fara da gabar tambayar sa addu'a wato hali ne kamar haka yanzu a inda kake zaka iya yi wa dan uwa ko da ko dai daga cikin mahaifa addu'a ko da ba a kasan nan yake misali misali yanzu wani mutum mahaifansa sun rasu a Saudiya aka binne su to shi kuma yana nan zai iya daga hannu ya addu'a Allah gafarta wa mahaifina ko mahaifiyata ko ya gafarta wa dana ko ganina wannan kaga wani abu ne wanda yake yau haka ya halatta ba wani abun nan to sannan abin da ya shafi addu'a ita a makabarta in dai mutum ya je yayi mawane to ya je kan kabarin wani shine fi dacewa akwai wata daga cikin mata mai abin da muka yi tsama kaman baiwa zaka ce ko daga cikin barkan fata wanda suke tana share masallacin manzo alaihi salam aka yi yankwa da ki manzo alaihi salam bai ganta ba sai ki ta ina matan nan aka ce mai kin Allah ayi ta rasu me yasa ba ku fada mun ba to sabai daga cikin mutuntawa da girma da suke manzo alaihi salam idan lokaci ne kaman na zafin rana misali kaman a ce kafin azhar ko bayan an yi azhar kafin la'asar to idan ana zafin rana wani lokacin ma ba lalle su fada wa manzo alaihi salamu rasu ba dan kasa taso shi sai su gabatar su je su binne ko kuma dare ya riga yayi to malamai dai sun yi sabani shi wannan matan ta rasu wasu suka ce akwai tsannin zafin rana wasu suka ce kuma cikin dare ne a takeice dai aka binne ta ba a sanar da manzo alaihi salam ba to dai tambaya aka yi masa bayani shikenan sai ya tafi aka kai shi kabarin ya je mata to shikenan
kuma ta zo ana da